بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا ينهك كراتمنا العبودية للتافي شيخ الإسلام ابن تيمية وننشين درسنا ونثني درسنا أشرند أكو آيو شدا قوة جماد الآخرة hijirar manzon Allah 1427 wanda ya daidai da 31 ga watan 7 miladiya 2006 muna nan dai Ibn Taymiyyah yana yi mana magana akan waɗanda suka kama hanya irin ta nasara suka maida addinin su irin addinin Kirista suna da'awar san Allah tare da suna sabawa shari'ar Allah suna barin yin fafutuka da gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah suna ruko da wasu maganganu da wani soki burutsu irin wanda nasara suke yi da wasu labarurruka da wasu hikayoyi waɗanda ba za ka iya tantance gaskiyar hikayar da rashin gaskiyarta ba wato tarihi abinda malaman Hausa suke cewa tarihihi shi ba tarihi ba to yake cewa suna ɗaukan manyansu su ne masu kafa musu doka masu shar'anta musu addini ba Allah ba kamar yadda kiristoci suka maida malamansu da masu bautarsu masu shar'anta musu addini ba Allah ba sannan yace summa innahum yantaqisuna al-ubudiyyata sannan kuma suna daukan zamantowarka ba bawan Allah wani abu ne na tawaya ka zama kai bawan Allah kana bautar Allah kana sallah kana azumi kana bin dokoki wannan tawaya ce wa yad'una anna al-khassata yata'addunaha suna da awar akwai wasu kebantattu wadanda suna shallake wannan mataki na zamantowar mutum bawan Allah su sai dai su zama Allah din su zama Allah wato in ma sun yi bautar to kansu suka yi wa وما كان لي صلاة سواي ولم يكن صلاتي لغيري في أداء كل سجدتي ما قال ابن الفارس شو أما يصلى تو أي كان سيوا إما يسجد تو شي كان سيوا سجدا سنا غنن كزما كاي باوان الله لي تو كاتوي كانكا سي دي كزما كاي ما الله دين لي كانا ده صفوفي إلين ده صفوفين أوبنجيدي kama yadda inna sara fil masihi wal qasawisa dukkan daidai yadda kristoci suke da'awa game da almasihu dan maryam cewa ba dan maryam bane dan Allah ne ko ma Allah ne ko kuma malaman su ma alloli ne sune qasawisa din wa yuthbituna li khassatihim min al musharakati fillah من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان هنا تبتر ما وسكي من تتودك تكنس وسزاب أبو ين أجل تبارك الله كي واسنا تاريادا الله كمريان دا نصارى سكي تبتر وأن نبي إيسى عليه السلام إلوم ونن تاريادا الله كمريان دا نصارى سكي تبتر وأن Maryam alayha salam war annabi Isa cewa ita ma Allah ce ti Allah da Allah uba Allah da Allah ruhi qudus ko kuma ita ma uwar Allah ce wal qisidina suke tabbatar wa malaman su na coci war ruhban suke tabbatarwa masu ibadansu cewa dukkaninsu suna da wata musharaka wani kaso da suke tarayya da Allah a ciki ila anwa'in ukhar yace da wasu abubuwa daban-daban inji Ibn Taymiya ya tsolo sharhuha fi hadha al-mawdi idan aka ce za a yi sharhi zai yi sharhin ta anan to magana za ta yi tsawo yace to haka suka dauki da awartan Allah ta zamana magana ce a baki wanda za su ga ai san Allah din nan zai kai su har su zama Allah din wa inna ma dinul haqqi huwa tahqiqul ubudiyyati lillahi bi kulli wajhi mutabi'ati addini na gaskiya shine mutun ya tabbatar ya tsantsantar da zamantowar sa bawa ga Allah ta kowace fuska ka ji kai bawan Allah ne mai bukatuwa ne zuwa ga Allah zuciyarka mai bukatuwa ce zuwa ga bautar Allah wa huwa tahqiqu mahabbati llahi bi kulli darajatin tabbatar da san Allah ta kowane mataki kowane abu idan za ka kwatanta shi da san Allah san ka ga Ubangiji ya zama shi ne a sama wa bi qadri takmilul ubudiyyati takmulu mahabbatul abdi li rabbihi wargwadan yadda zamantowarka bawan Allah wannan sifa ta zama cikakkiya tattare da kai to kuma wannan gwargwadon yadda soyayyar ka ga Ubangiji za ta cika cikar sifar bauta ga Allah gare ka ita ce take tabbatar da cikar sifar soyayyar ka ga Allah wa takmulu mahabbatur rabbi li abdihi hakanan soyayyar Ubangiji ga bawansa ita kuma take cika wa bi kadri naqsi hadha yakunu naqsu hadha gwargwadon yadda zamantowar ka bawa ga Allah zai zama ya samu tawaya to gwargwadon yadda kuma soyayyar ka ga Allah za ta tawaya kuma gwargwadon har ila yau yadda san Ubangiji yake maka zai rabu wa kullama kana fil qalbi hubbun li ghayri Allah duk sanda aka samu wani so da kake yi ma wani Allah a cikin zuciyarka kana fihi ubudiyyati li ghayri Allah bi hasabi zalika abinda Ibn Taymiya yake cewa san Allah shine asali shine tushe dukkan wani so da zaka yi na wani ne ko na wani abu to ya zama na reshe ne yayi daga san da kake wa Allah kai ya samu gurbi nashi mai zaman kansa a cikin zuciyarka kana san wani saboda Allah kana san guri kaza saboda Allah kana san irin hali kaza saboda Allah to wannan san shine yake nuna san kana ta'allaka shi ne da san Ubangiji ko menene kaso ya zama ne reshe ne daga san ka da kake wa Ubangiji amma da zarar ya samu gurbi shi ma yake zaman kansa a zuciyarka to shine Ibn Taymiya yake cewa wa kullama kana fil qalbi hubbun li ghayri Allah duk sanda aka samu san wani Allah shi ma ya samu gurbi a zuciya ba reshe bane daga san Ubangiji kanat fihi ubudiyyatin li ghayri Allah bihasabi zalika to an samu bautar wani Allah a zuciyarka gwargwadon yadda wannan so ya samu gurbi saboda haka a mahabbatul lahi hiya al-am duk annabawa da Allah ya aiko muna san su muna girmama su saboda zaɓaɓɓu ne a wurin Allah kaga san Ubangiji shine asali wanda shi ya haifar da san da muke yi wa annabawa shi ya haifar da san da muke yi wa masoya Allah salihai da waliyai shi ya haifar da san da muke yi wa wasu gurare da Allah madaukakin sarki ya tsarkake su kamar ɗakin sa kamar masallacin mai alfarma na Madina kamar na Qudus da sauran guraren da Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi yasa muke son wasu sifofi da wasu halaye muke son gaskiya saboda Allah yana son gaskiya muke son amana saboda Allah yana son amana muke son cika alkawari saboda Allah yana son wannan duk abinda muke so ya zama da muna so ne saboda san mu ga Allah madaukakin sarki to wannan ita ce kamala ta mahabba lillahi subhanahu wataala idan aka samu zuciya aka samu wani gurbi a zuciya san wani ko san duniya ko san dukiya ko san mulki ya samu gurbi a cikin zuciya ba ta ba ta ba ta allaka shi da Ubangiji ba to shikenan gurgurdan gurbin da ya samu gurgurdan ubudiyar kuma da ta shiga ta wani Allah a cikin zuciyar mutum. Wa kullama kana fihi ubudiyatun li ghayrillah kana fihi hubbun li ghayrillah bi hasabi zalika, kuma duk sanda ya zamana akwai bautata ma wani Allah tare da kai, to kuma gurgurdan yadda za a samu a zuciyarka akwai wani gurbi da zaka so wani Allah ba Allah. Wa kullu mahabbatin la takunu lillahi fa hiya batila, duk sanda za a gina shi ba ga dan Allah ba to ya zama barna, ya zama ba gaskiya ba. Duk sanda za a gina shi ba dan Allah ba to ya zama ba gaskiya ba. Wannan shi yake nuna maka hadarin dandama yan siyasa mu suke, ba a gina so da kauna ga wani sai dan wata maslaha ba dan Allah ba. Ana san shi dan wata maslaha, ana tare da gwamna dan a samu kwangila, dan a samu mukami, dan a samu wani matsayi, dan in zai yi yan zirga-zirga da kai ya saka a cikin fomba, saka a cikin tawaga, ran da ka rasa samun abin da kake so daga wajensa sai kuma kubata. Haka ba mu ba da Allah kake san shi, kana zaune da mutum a gidansa watakila kake ci ka sha, amma dan wannan maslahar kake tare da ran da ka rasa to kuma kun bata. To kaga anan akwai hadari, banyan waɗanda suka fi fuskantar wannan hadari sune yan siyasa, sune yan siyasa. Saboda yau ana tare gobe za ka dan bata, ajiya ana rigima kamar ay yakin ba sasa, amma yau sai ka gansu kuma tare wani abu ya dinki. To kaga waccan soyayyar ta jiya ba ita ce ba ta Allah da Annabi ba ce, ba ta gaskiya ba ce, shi yasa yau ta rikide ta zama gaba. Wannan gaban da suke ba suna yi bane al-bughdhu fillah, a'a, saboda wata maslaha ce da aka ce a'a ai an ci karfin abun shikenan sai aka da aka dinki. To shi yasa duk sanda wani mutumin arziki, mutumin kirki zai sa kan shi tsakanin yan siyasa, to babu shakka ya sa kan cikin hadari. Ya ce wai zai yi fada da wani saboda wani dan siyasa, ko zai yi gaba da wani saboda wani dan siyasa. Kana nan kana gabar gobe sai su dinki, sai su baka kai kadai. Shi ya hade da shi. To haka nan yanzu a siyasar duniya ma ake, har ma za ka ji ana maganar cewa ai babu gaba ta dindindin a siyasar duniya, babu soyayya kauna ta dindindin, babu kuma gaba ta dindindin, kawai maslaha ita ce take juya siyarar tafiyar. Idan ta hadu sai ai soyayyar, in yau maslaha ta zamana ta raba hanya, wannan maslaha shi ta yi gabas, wannan ta shi ta yi yamma, za su rabu, kowa zai bi maslaharsa. Ka duba lokacin da za a kai wa Iraki farmaki, Amerika za ta kai hari, za ka ga duk kasashen Larabawa sai suka ga a to ai babu ba, wato tabbas su sun riga sun yi yaƙini, sun sakankance 100%, an gama karya gwamnatin Saddam. Don haka ƴan kasashen da Saddam yake taimakawa, irin su kasar Jordan da ake taimaka musu da man fetur da farashi ɗan kaɗan, farashi wanda yake kawai wanda suna ne, suna da maslaha a wajen Saddam. Amma da suka fuskanci lalle mulkin Saddam ya ƙare, sai shugabannin Jordan suka fito suna cewa su ba za su jefa maslahatsu cikin hadari ba, ma'ana ba za su goyi bayan Saddam ba, su suna tare da Amerika, ba za su jefa maslahatsu cikin hadari ba. Tunda za a karya Saddam, to kaga wa zai juya kasar, waye za a zauna da shi, su ne Amerikawa. Don haka su ba za su bata da Amerikawa ba, sai an suka dawo suka bada gudunmawa, suka bada goyon baya. To haka duniyar take yau, ƙasa tana fada da wasu, daular ka ko gwamnatin ka tana fada da wasu, to shikenan sai malami shi ma ya shiga ai ta fada da wannan, ba dan Allah ba, saboda gwamnati tana fada da waɗannan mutanen. Ranar da suka shirya kasashen biyu kai baka sani ba, kazo kana ta wannan wa'azin da ka saba yi jiya, kana zagin kasar, to kawai sai ka gama ka ga yan sanda sun yi gaba da kai, sai to ai kai baka san an shirya ba, yaya kuma kake irin waɗannan maganganu? To ai yanzu ba haka ake faɗa ba, saboda su ba dan Allah dama ake gaban ba, ba dan Allah ake gaban ba. To shi yasa zaka ga har kullum malamai na Allah ne su suke da jikin su daga 'yan siyasa, tun ma da daɗewa ba yanzu ba, tun da jumawa kokari suke su janye jikin su daga masu mulki. Kada ka zama kakakin su, domin kana nan yau za su yi magana, kana tare da su, kana ƙarfafa su, ko za su zame su barka, kai ta rigima da mutane, su tuni sun yi rubut. To shine Ibn Taymiyyah ke cewa kullu mahabbatin la takunu lillahi fa hiya batila, duk soyayyar da ba dan Allah aka yi ta ba to barna ce, wa kullu amalin la yuradu bihi wajhu llahi fa huwa batil, duk aikin da aka yi ba dan Allah ba to barna aka yi, ba aiki aka yi ba. Fa dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, wannan yanki ne na hadisin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, wanda Tirmidhi ya rawaito daga Abu Huraira, kuma hadisi ne hasan. الدنيا ملؤونة ملؤون ما فيها, النبي تعالى إن الدنيا ملؤونة وملؤون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه, دنيا إن النيات أقول الله أبن دكي سكنت إن النيني إنبا أنبتا الله دا أبن ديكي لدنجن تكاد والنبا قومي نيني باشر مرتبة أقول الله. لو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى فيها الكافر شربة ماء, da duniyar nan ta yi daidai, tana da daraja da mutunci da fiffiken sauro yake da shi a gurin Allah, to da kafiri ba zai sha makwarwa ɗaya ta ruwa ba. Amma ina Annabi sallallahu alaihi wasallam ce misalin duniyar nan, misalin abinda ɗayan ku zai ci ne ya gyara abincin, ya sa masa gishiri, ya sa masa kayan miya, ya yi ƙanshi, ya yi daɗi, in ya cinye shi ya kasa shi a yake zama, to haka duniya take a gurin, ba ta yi ma martabar wannan abin da yake kasa ba, zai dawo ba da martaba abun, to haka duniya take. Mal'unun ma fiha illa ma kana lillah wa la yakunu lillah illa ma ahabbahu Allah wa rasuluhu wa huwa al-mashru, kuma babu abin da zaka ce wannan na Allah ne sai fa abin da Allah ne yake so, manzan Allah ne yake so, kuma ya shar'anta a yi, wannan shi ne na Allah, ba abinda wasu suka ƙago ba. Bayan gama saukar da musulunci, bayan gama saukar da alƙur'ani, bayan an kulle babu wani abu kuma da zai shiga sabo a musulunci, suka ƙirƙiro shi a ce shi za ka yi zama san Allah, shi za ka yi zama san Allah. Abubuwan da Allah yake so, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake so, wannan shi ne abinda yake zama na Allah, shi ne abinda yake zama shari'a. Fa kullu amalin, hakanan duk wani aiki, urida bihi ghayrullah lam yakun lillah, duk wani aikin da ba dan Allah aka yi shi ba, duk wani aikin da ba dan Allah aka yi shi ba, to ba zai taba zama na Allah. Wato duk wannan garari, wannan zai nuna maka gararin da yake cikin da tattare da siyasa. Wato za ka jima kafin ka ga ɗan siyasar da yake yin aiki dan Allah, ba zai yadda yayi aikin ba sai inda ya tabbata zai samu ƙura, sai inda ya tabbata 'yan jarida za su faɗa, za a nuna a talabijin, za a yayata, shugaba ne zai zo ya yi abin da yake cike da ha'inci, ba fadan Allah ɗin ya yi ba tun farkon karo, sannan kuma wasu 'yan kanzaginsa yana ji yana gani za su fito suna yayata abin da ƙari akan abin da ya yi. Shi ya san tun farko bai yi shi bisa asasi mai kyau ba, sannan kuma za a fito a kafofin watsa labarai wanda yake da iko a kansu, za a dinga karawa kuma yana jin daɗi. To yaya za a irin wannan a yi tsammanin wai a gurin Allah suna da wani sakamako? Sannan duba a da can lokacin khilafa ta Allah, lokacin ana shugabanci na gaskiya, lokacin da shugaba zai fita tsakar dare yana neman wanda yake da bukata ya taimake shi, wanda ba bai sani ba, ina ake batun dan jarida, ina ake batun abin da jama'ar gari su san me yake, kokari yake taimaka masa. Amma yanzu in dai da sunan gwamnati ne, ko menene za a ba su, sai an tallata, sai an tallata, kuma aka tashi tallatawar ba za a faɗi gaskiya ba. Wani ma ba a bashi ba, amma za a je a faɗi an bashi, alhalin ba abin da aka bashi. In mai ƙarfin hali ne ya san kutsa-kutsa, shi ma ya fito ce ƙarya ne ba a bashi ba. To zai ce ƙarya fa ne ba a bashi, tunda duk ai dan jama'a ke yi. To kuma sai a kira shi ana, to kai ai za a baka ɗin ne, an ce ba za a baka ba. In an ce a ba wani 300,000 sai a bashi 50,000, sai a je ce ko an bashi 300,000. Ko a takarda ba a bashi komai ba, sai a ce sa hannu, wani zai sa hannu a ce za a kawo masa daga baya, bayan fa ya sa hannu ya karba, ba zai kara ganin mai takardar ba. Kuma za a je a sa su a file masu rubuta-rubuta, ana a zo a rubuta a cikin takardu, a yi da tattafai a ce an yi kaza a lokaci kaza, an raba wa su wani kaza, an raba wa almajirai, an raba wa kai kuma baka ga almajirin da aka ba ba, duk almajirai an gwamnati kana ganin su duk gasu nan yadda ka san su a da haka su, ba abin da ya canza. Amma in ka zo ka zauna kana jin rediyo sai ka dauka duk almajirai an gama da mutuncin su. To wannan hatsarin yin abu ba dan Allah, kuma a hada shi da ƙarya, wanda ya fi komai muni, Allah ya sauke. Wa kullu amalin la yuwafiqu shar'a Allah lam yakul lillah, sannan duk aikin da za a yi ba shi daidai da shari'ar Allah ba, ko me shi yayi da awar dan Allah yake, to ba dan Allah yake ba. Bal la yakunu lillahi illa ma jama'a wasfaini, babu abin da zai zama dan Allah sai abin da ya hada sifofin nan guda biyu. Menene su? An ya kona lillah, ya zama na aikin tun farko niyyar Allah akai wa. Wa an ya kona muwafiqan li mahabbatillahi wa rasuli, kuma ya dace da abin da Allah yake so, ya dace da abin da manzon Allah yake so. Wa huwa alwajib wal mustahab, kaga wannan shine imma wajibi imma mustahabi, aikin imma ya zama wajibi ko mustahabi. Amma aikin da bai zama mustahabi ba, dan kayi shi ka zo ka ce kayi wani abu lillah, ba kayi wani abu lillahi ba, kayi dan wata maslahar kanka, bai zama wajibi ba, ba zai zama lillahi ba. Kama qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada, Allah yace wanda yake kyakkyawan fatar haduwa da ubangijinsa to yayi aiki na gargaru, wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kada ya hada wani abu da bautar ubangijinsa. Al'amalu salih shine wanda ya dace da shari'ar Ubangiji, shine ya dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ya dace da abinda Allah yake so, da abinda manzon Allah yake so, shine al'amalu salih. Wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada, shine yayi aikin lillah, in ba dan Allah ya bato yayi shirka, yayi dan azabe shi, yayi dan ayaba mishi, yayi dan a ce wane ne, yayi dan kaza, to shikenan ya zama ba na Allah ba. Duk abinda aka yi shi, ko da an ce akwai Allah a ciki kuma sannan da wani, to shikenan Allah zai bar abin, Allah ba san shirka. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa amalahu, a wata ruwaya taraktuhu wa shirkahu, wanda duk zai yi wani aiki ya ce yayi dan ni, kuma yayi dan a zabe shi, ko yayi dan a ce yayi dan a yabe shi, dan waɗannan abubuwa, to shikenan zan bar masa aikin, bar wa can wanda ya yi dan shi ya je ba shi lafi. Taraktuhu wa shirkahu, taraktuhu wa amalahu, fala budda min al'amali salih, dole ne aiki ya zama nagari, wa huwa alwajib wal mustahab, shine wajibi ko mustahabi, wala budda an yakuna khalisan liwajhi Allah ta'ala, kuma dole ya zama dan Allah kawai. Kama qala ta'ala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhi wala hum yahzanun. Allah ce bala eh haka ne, man aslama wajhahu lillahi, wanda duk ya miƙa fuskarsa, ya miƙa jikinsa, zatinsa gaba ɗaya, gangar jikinsa duka ga Allah, wa huwa muhsinun, yana kuma mai kyautatawa, falahu ajruhu inda rabbi, aslama wajhahu lillahi, yayi dan Allah, wa huwa muhsinun, yayi kuma amila bil hasanati, wal hasanati hiya al amal salih, sannan kuma yayi ayyuka da suke masu kyau, ayyuka masu kyau sune al amal salih, al amal salih shine ma huma fihi mahabbatullahi wa rasuluhu. To wanda yayi haka falahu ajruhu inda rabbih, yana da ladansa a wajen ubangijinsa, wanda ba haka yayi ba yayi da lada a wajen Allah, wala khaufun alaihim, babu tsoro tare da su game da abinda za su riska in sun je lahira, wala hum yahzanuna, kuma za su yi bakin cikin abinda suka bari a nan duniya ba. Wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd, duk wanda yayi wani aiki a addini ba da umarnin mu ba, mun ce a addini saboda wata ruwayar ta Bukhari da Muslim, man ahdatha fi amrina hadha, yana maganar addini, wanda yayi wani aiki a cikin, ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin mu, wannan yana nufin addini. Amma batun duniya, annabi sallallahu alaihi wasallam cewa antum a'lamu bi umuri dunyakum, abinda ya shafi lamarin duniya ku wannan ku kuma sani, amma addini ana a'lamukum billah, na fi ku sanin Allah. Saboda haka an yadda ka je kai duk bid'a da zaka yi a duniya, a duniyance ka kirkiri dukkan abin da zaka kirkira, matukar bai zama haramun ba, ka kirkiri makamai ne da za su ba wa musulmi karfi, ka kirkiri kayayyakin da za su taimaka wa rayuwar musulmi, ka kirkiri mota, ka kirkiri babur, ka kirkiri keke, ka kirkiri jirgin sama, ka kirkiri kome, ka kirkiri ma gida wanda za a dinga nade shi a sa a jiwo a tashi a tafi da shi, in ka je dai kai abin nan, duk wannan bai ci karo da shari'ar Allah ba. To amma musulmi sai suka juyar da abin, lokacin da musulmi suka fahimci a addini ba a bid'a, amma a duniyance ka iya kirkiro duk wani abin da kake da yake da maslahar rayuwa a ciki. Daga a lokacin al'umma musulunci su suke jagoranci, su suke da ci gaba, amma suna juya abin, suka dawo suna bid'a a addini, sai ya zamana bid'an nan da suke addini ta na su ci gaba. Tunda an kirkiro bid'o'i wanda za su sa ma mutum gaba ɗaya ya kaurace wa rayuwa, gaba ɗaya ya koma ko daji, ya zama wani sususu, ya koma ya yi halwa, ya kadaice kansa, ya daina shiga mutane, ya daina sa kaya masu kyau, ya daina cin abinci marasa kyau. To kaga ina rayuwa za ta samu ci gaba. An maida mutane duk ba karfin jiki, ba kyakkyawan abinci, ba kyakkyawan makwanci, ba kyakkyawan tunani, babu waɗannan abubuwa tunani ba zai yi kyau ba. Sai zama da musulmi suna ta ci baya, an sa musulmi sun kaurace wa rayuwa, sun kaurace wa al'umma, sun fita daga society, sun baya da alaka da society sa. Ka duba lokacin da Ghazali rahimahullah yake rubuta Ihya Ulumuddin, ka duba a lokacin ana ganiyar yakin salibiya, yakin da aka yi da kristoci, ana fafatawa game da Qudus da sauran yanki na musulmi, a lokacin ya rubuta Iyauddin har ya gama rubutun waɗannan littafai sifili na ɗaya zuwa na hudu, babu batun jihadi a ciki. Wai shi yana magana akan al-jihadul akbar, jihadul nafs, wani hadisi da bai inganta ba. Wai yana magana akan arkake zuciya, saboda haka ba zai yi magana akan jihadi da kafirai ba. Yayi magana har da ladabban bara da muka sha faɗar su a nan, ladabin mai bara, ya waɗannan adabul tasawul, ana fafatawa gashi can ana so a kwace Qudus, kai kana nan wai kana karantar da mabarata, yaya za su yi bara? An yuzhira al-maskana wa anwar, ya nuna talaucinsa, ya nuna wa. To mutumin da yake koyar da mutane wannan artist ta fagen fama, ina za su je? A kankin kansa bai iya dogara da kansa ba, ina zai iya ɗaukan makami har ya kare addinin Allah? Yana daga cikin abin da aka soki littafin Ihya da shi, bayan hadisai baragurbi da ya cika littafin da shi, da maganganu marasa daɗi, daga cikin irin miyagun maganganun da suke Ihya, maganganun cewa annubuwa ana iya samun ta bitakassur ta hanyar kai ta riyazatun nafs, wai in kana ta tsarkake zuciyarka kana tayuka, ta haka ake samun annabci. Da yake cewa ka koma ka kadai ta kai kadai da tunani da waye, ka karanta alqur'ani, ka nemi ilimi, ka kai waye a cikin Ihya Ulumuddin, wanda zai ce kada ka nemi ka karanta alqur'ani, kada ka nemi ilimin da yake da alaka da ranar lahira da neman yarda ubangiji, ina zai ce ka je ka nemi ilimin likitanci ko ka nemi ilimin engineering ko wani abu daban, ai ba zai faɗa maka ba. To waɗannan abubuwa sun taimaka wajen al'ummar musulmi su ci baya, mu koma banda darwasha, kaga mutum yayi gaje-gaje wai addini yake yi, saboda al'ummar musulmi su ci baya. Bayan da kuma a duniyar anan ake anan kasashen musulmi ake zuwa ayi karatu, a lokacin da kasashen turai suke rayuwa a shekarun da suke kira shekaru na duhun kai, a wannan lokacin ko musulmi suna fi auji qimmatil hadara, musulmi suna koli a batun wayewa. Daga turai ake zuwa masallatai na Andalus, ana koyan tib, ana koyan kimiya, ana koyan handasa daga turai. Amma gaba ɗaya da aka ce an koma bid'a, sai abubuwa suka jirki, sai muka koma banda bid'a ko ba abinda ake koya mata. Kaga saurayi matashi da komai za a iya koya masa ya iya fahimta, amma an lalata shi mana, sai ganguna zai ta kadawa har ya tsariya. To kaga in ana so a ci gaba dole a koma ga abin nan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya batun bid'a sai ya ce man ahdasa fi amrina haza, a cikin addini, amma a harkar duniya antum a'lamu bi umuri dunya, ba mutukar abu bai ci karo da shari'a ba, shikenan babu wani. Shi yasa malamai suke cewa al aslu fil muamalat al ibaha illa bi nas, duk abin da ya shafi muamala, duk abin da ya shafi muamala, wa sakhara lakum ma fis samawati wa fil ardh, abin da yake sama da abin da yake kasa, duk Allah ya hore muku dan amfani. Asali cikiki ne an halatta ban kai amfani, sai inda nassi da yace abu kaza haramun, to nassin nan shine kawai zai iyanan za a tsaye da wannan abun, to wannan abu kaza to shi haramun ne, ba za muamala a riba haramun ce, to shikenan babu riba. Sauran ciniki a bai ciniki iri kaza haramun ne, shi yasa sai ake zana haramun dan shine kadan, dan shine kadan. Halal Allah bai tafsiri ba a cikin muamala, amma a cikin haram Allah yake yayi tafsiri, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma tarattum ilayhi, a wajen abin da yake haram Allah sai ce yayi tafsiri, yayi bayani, dan su ne ɗan kididdigaggu, sauran abubuwan ko duk dai halal ne, amma a shari'a a ibada sai abin ya zama akasi. Al ibada al aslu fiha al man'u illa bi nas, al aslu fil ibada al man'u illa bi nas, duk abin da yake ibada ne asali ba za ka yi wani abu da sunan ibada ba, sai nassi ne yake kai, amma abu amala asali ko meye ya halatta sai in nassi ne ya haramta. To wasu miyagun malamai sai su dauki wannan sai su ce ai al aslu fil ashiya'i, an sun suna abubuwa kaza fa bid'a ne ku daina, sai to ai al aslu fil ashiya'i al ibaha, ai asali komai ya halatta, to shikenan ba addinin kenan, da asalin komai ya halatta to ba addini ke. To wannan ita ce magana ta gaskiya, al aslu fil ibadati al man'u illa bi nas, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, in dai babu muka sashi ba to an bayar masa da kayan sa. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyat, nabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan ayyuka ba sa tabbata sai da niyya, duk ayyuka da niyya suke, da za a ce kai aiki ba niyya, an kallafa maka abinda ba za ka iya ba. لو كلفنا العمل بغير نيه لكان هذا من باب التكليف بما لا يطاق, اتي يا ايكي amma kakka sa niyya ciki ba zan yi ba, kana da hankali, da hankalinka ba mahaukaci ba, a fadake kake ba cikin baye ba, ba cikin bacci ba, muhtar ne kai ba mukrah ba, kana da zabin ka ba tilasta ka aiki ba, a ce kuma kai aiki ba niyya, haza la yumkin, ba zan yi ba. Na'am, kana tsaye wani buya wanda ya ture ka faɗi ko ka bige wani, wannan ba da niyya bane, saboda an ta gairu muhtar, turo ka akai, amma ka daga hannun ka share ba, ka shara ba wani mari sai ka ce wallahi ba da niyya nayi maka ba, ba zai yadda ba. To duk ayyuka sai da niyya, niyya tana iya zama mai kyau, niyya kuma tana iya zama mara kyau. Wa inna mali kullim ri'in bana wa, kuma kowanne, wannan shadarin shi yake bambance abin, kowanne yana tattana tare da abin da ya niyyata, yani ci alheri alheri, yani ci sharri sharri, kuma kana hijratu ila Allah wa rasulihi, wanda hijrarsa ta kasance
zuwa ga Allah da manzansa, fa hijratu ila Allah wa rasulihi, la dan hijrar sa na ga Allah da manzansa. Kuman kana hijratu li dunya yusibuha, wanda yake yayi hijra dan duniya da zai samu a imra'atin yankewa ko wata mace da zai aura, fa hijratu ila ma hajara ilayhi, to la dan sa yana nan ga abin da yayi wannan hijrar dan shi. Wannan hadisi a cikin karatunmu na at-tajridu sarih, shine hadisin farko a sahih al-bukhari, mun yi sharhin sa a cikin majalisi ya kai uku ko hudu ma, saboda haka wanda yake so sai koma. Wa hadha al-asl huwa asl ad-din, tutaimi ya ce kuma wannan shine asali ma na addini, shine tushen addini. Wa bi hasabi tahqiqihi, wa bi hasabi tahqiqihi yakunu tahqiqu ad-din, wannan asali yake magana da yace wa hadha al-asl, wace ka'ida yake magana? Yace wannan ka'ida ita ce ka'idar addini gaba daya. Yana magana akan abubuwan can biyu da ya faɗa, ko an yakuna al'amalu lillah wa an yakuna wifqa muradillah, shine ya zamana a daidai yadda Allah yake so, ya zamana wifqa shari'a, ya zama dan Allah akwai ikhlasi kenan, kuma ya zamana yayi daidai da shari'a. Tabi yace wannan shine asalin addini, shine tushen addini. Wa bihasabi tahqiqihi yakunu tahqiquddin, gwargwadon tabbatar da wannan, gwargwadon tabbatar da addini. Wa bihi arsalallahu ar-rusul, da wannan duka manzanni Allah ya aiko su. Wa anzala al-kutub, duka littafai Allah ya saukar da su. Wa ilayhi da'a ar-rasul, manzo Allah zuwa ga wannan ya kira. Wa alayhi jahad, kan wannan ya jihadi. Wa bihi amara, da shi ya umarni. Wa fihi raggaba, kuma da cikin sa ya kwadaitar. Wa huwa qutubud din alladhi taduru alayhi rahahu, shine turken addini wanda igiyar addinin take zagayawa. Dukkan wani abu da zai zagaya yana zagayawa ne cikin wannan turke guda ɗaya. Washirku ghalibun ala nufus,
washirku ghalibun ala nusus ala nufus, wa huwa kama jaa fil hadith huwa fi hadhihi al umma akhfa min dabib an naml. وفي حديث آخر قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس رضي الله عنه يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقيل لأبي داود السجستان وما الشهوة الخفية؟ قال حب الرئاسة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة غنم، وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص. وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
ابن تيمية يتقبل والشرك غالب على النفوس، كما شركة mai rinjaye ce, mai gallabar zukata ce, mai gallabar zukata ne. Wa kullama jaa wa kawa kama jaa fil hadisi huwa fi hadhihi al umma akhfa min dabibin naml,
kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzo Allah yana cewa ash-shirku akhfa fi ummati min dabibin namli ala safa, wato shirka a cikin al'ummata ya fi boyuwa fiye da tafiyar tururuwa akan wani farfajen dutse, yadda ba za ka ci tafiyar ta ba. To haka shirka zai su dinga gudana a cikin zukatan musu ba tare da sun sani ba, wanda ce yake nuna maka ya kamata ko da yaushe ka dinga kaffa da tauhidinka, kada ka je ka auka shirka karama ko babu ba ka sani ba, domin yi dan wanin Allah ma nau'i ne na shirka tun da riya ne ka yi dan wanin Allah. Ya zo a cikin hadisi قال ابو بكر يا رسول الله كيف ننجو منه يا زامي من ذا الله يأتي الشرك أخفى كاركتي ويا أبنجدي إنا نيمن كتريني كدا إني تاريا دكي إني شركا دكي الهالي إنا سني وأستغفرك لما لا أعلم إنا نيمن غافرك كأبن دزنجي من سني إذن هر خليل الله badaɗayin Ubangiji annabi Ibrahim ya nemi Allah ya kubutar da shi da ‘ya’yansa daga shirka, to kaga min babu aula dukkan wannan ba shi ba ya nemi wannan wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam, shi ya Ubangiji ka nisantar da ni da ‘ya’yana kada mu bauta guma. Annabi Ibrahim shi yake wannan addu’a, wa junubni ka nisantar da ni, kaga idan har annabawan Allah suna roƙon Allah ya nisantar da su daga min babu aula wa aula wa aula ire-iren mu da zamanin sun fi kowa tsoron su fada cikin shirka. Sayyidina Abubakar duk matsayinsa gashi a tsorace yake, annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa addu'ar da zai yi, ce idan ka yi haka idza fa'alta azhaba anka sigara shirki wa kibara. وكان عمر يقول في دعائه سيدنا عمر اتكين ادو اشي cewa yake Allahumma ja'al amali kullahu salihan, ya ubangi ka sanya aikin nan da nake yi duk gaba da ina ka sanya shi aiki ne mai kyau, wato ka sanya aiki na ya zama aiki ne da daidai da shari'a shine salih, waj'alhu liwajhika khalisan kuma ka sanya shi aiki ne da nayi dan kai ba dan wani ba, wala taj'al li ahadin fihi shay'a, ya ubangi kada ka sanya wani yana da wani kaso na rabo a cikin aikin da nake yi. Wa katiran ma yukhalitu an-nufusa min ash-shahawati al-khafiyyati ma yufsidu 'alayha tahqiqa mahabbatiha lillah, sautari zukatan mu akan samu wata sha'awa ta boye wacce wani mutum ba zai dauke ta wani abu ba, amma kuma za ta yi bata masa addini, wata sha'awa ta boye ka ji kana san abu kana ganin kamar ba komai bane, kana ganin kankani ne a gurin Allah kuma babban, wannan ya bata maka ta hakikin tsantsanta mahabbarka soyayyarka ga Allah, ya bata maka zamantowarka cikakken bawan Allah, ya bata maka ikhlasinka ga addininka, kama kala Shaddad ibn Aus kamar da sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Shaddad ibn Aus ya baqayal arab ya ku sauran larabawa inna akhwafa ma akhafu alaykum ar-riya wash-shahawati al-khafiyya, mafi abinda nake ji muku tsoro riya da kuma sha'awa ta boye. Kila li abi daud as-sijistani, abu daud as-sijistani shine mai littafin as-sunan, sunan abi daud, sunan shi Sulaiman ibn al-Ash'ar, ɗaya ne daga cikin almajiran Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Shi Abu Dawud an tambaye shi, Sijistan ƙasar su ce garin su ne a cikin yankin Afghanistan, a can Sijistan din take. Shi Abu Dawud al-Sijistani an ce da shi wa mashawatu al-khafiyya, ne ne sha'awa ta boye, sai ya ce hukmur ri'asa, san shugabanci, san girma, wato za ka ga wani abu mutum yana yi kamar a zahiri ba komai, amma fa yana son a kaddamar da shi ne,
to wannan kuma sai zo bata masa komai nashi shawal khafiya kenan shawal khafiya to irin wannan za ka ga kamar ba komai bane amma kuma komai ne a gurin Allah za ka ga dan siyasa zai taya wasu abubuwa yana ga kamar duk ai addini ne yana ga ai ba komai kuma yana yi fadan ya samu qur'a wannan ya bata masa mahabbatuhu lillah ya bata masa ubudiyyatuhu lillah ya bata masa ikhlasin sa ga addinin sa shi yasa ibnu taymiya ya kawo mana hadisin ka'ab ibnu malik da hadisi ne mai girman gaske anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah ya ce mazi ibani ja'iani ursila fi zaribati ghanamin بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه زلاجي ذئبان كركيتي غدا بيو جائعان وان سكي سكي يوما في متصلنچين يوما ارسل في ذريبه غنم ده زاك تورا سكي غركن دبوبي قنانن دبوبي a wata ruwayar gaba an haru atuha masu kiwon dabbobin ba su nan a wata ruwayar filaili cikin dare a tura kirkeci guda biyu wanda suke cike da matsanancin yunwa a tura su cikin garken ƙananan dabbobi babu mai kiwon dabbobin ko ma kiyayen dabbobin kusa da su kuma da daddare zalace barnar da za su yi a wannan lokaci bata kai barnar da hirsul mar'i kwadayin mutum alal mali ga dukiya ko kwadayinsa ga shugabanci zai yi lidinihi ga addininsa ba ka duba surar da manzo Allah hoton da manzo Allah ya bayar ka suranta hoton manzo Allah ya ce to barnar da za su yi a cikin wannan gari barnar da za su yi wa makiyayan bata kai barnar da mai kwadayin tara dukiya da mai kwadayin mulki da zai barnar da zai masa addininsa ba ai ko wanda ya isa tsoratar da mutum ba a dinga rigima da shi akan sai yayi ba ko sai ya kara ko wannan mutum zai ya isa shi ya ji tsoro Ibn Rajab yayi sharhin wannan hadisin yana da risala sharhu hadisi mazi ibani ja'iani da ya cika shi da maganganu na magabata da mawaƙif yadda magabata ɗin suka firgita a kan ilimin ka duba ma annabi sallallahu alaihi wasallama zai cewa Abdurrahman ibn Samura ya Abdurrahman kada ka kuskura ka nemi shugabanci in ya zo maka ba tare da ka nema ba sai a taimaka maka o inta alaiha sai a taimaka maka Allah ne mai taimaka maka in kuma kai ka nema sai a barka da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shugabanci a ranar gobe kiyama a nan duniya hasara a ranar gobe kiyama nadama فإنها نعمة المرضئة في الدنيا وبئسة الفاطمة في الآخرة ما دلل مي شاير وشغبنتي كينن شاير دا كاي ا دنيا كا دان جدادي كا موري اما جينيا كا شيغا مانيان جداجي كا زونا دا واندا بازاكا زونا دا سو با دان ملكين با كا جي غارين دا با دان ملكين با بكا ايسا كجي با كا شيغا فادان دا با دان ملكين با زاكا شيغا با كا غا متانن دا با دان ملكين غا با زاكا غانسو با ka more ka sha mamanta a duniya amma ranar da za ta yaye ka a lahira kuma tir da wannan yayewar bi'sal fatima tir da wannan yayewar da za ta yi maka shi yasa za ka ga hatta mafi kankancin shugabanci irinsu alkalanci malamai da dama guduwa suka dinga yi kaga malami ya gudu wai ana neman shi za a nada shi alkali ya gudu
ya shekara a wani gida a ɓoye ba a san inda yake ba. Abdullahi ibn Wahab lokacin da aka neme shi a bashi alƙalanci guduwayi ya je gidan Yahya har mala'i ibn Yahya Tujibi shekara guda ya a gidan baya fitowa ba a san inda yake ba. To haka a da can malamai suke gudun abin irin su Imam Malik duk an neme su sai suka ce ba za su yi ba. To amma daga baya da ya zamana taqwa tsoron Allah din yana raguwa sai aka dinga zubar da jini ana kashe-kashe akan sai an yi sai wane ya yi ka ga da da uba uwa da kani ko makoci da makoci ana gaba ta fitar hankali akan shugabanci akan mulki akan imara. To annabi sallallahu alaihi wasallam yace hirsul mar'i ala al-mali hirsi iri biyu ne akwai hirsul mar'i ala al-mal ta yadda gaba ɗaya zai shagala ya ba da lokacinsa da ƙarfinsa wajen fucika-fucikar tara kuɗi ya shiga ya fita ya gafala ya manta ambatan Allah domin neman yadda tara kuɗi. Saboda haka wannan zaka same shi yana tara su kuma yana da shuh shine al-hirsu al-shadidi ala jam'i al-mali wa man'ihi shine al-shuh wanda Allah ya ce wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-shuh kana tafafutukar ya zaka tara sannan an nemi kai alheri kuma ranka ya baci. Allah ya ce duk wanda aka tsare shi daga irin wannan hali na shuhi na matsanancin kwaɗayin kuɗi a tara a hana to waɗannan su ne suke cin babban rabo a wurin Allah. Wannan hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu alhirs nau'i na biyu wanda zai yi hirsi wajen tara dukiya ta halal ko ta haram. Na farko shi ta halal ɗin yake nema amma kuma ya fita hayyacinsa wajen neman ya samu ya fita hayyacinsa sallah sai ta zo ta wuce ma bai sani ba ana ta lissafi ana ta waya bai sani ba. Akwai irin wannan wani wanda usura ce ya to family ne da suke da kuɗi sosai a Saudiya wani labarabe yana ba mu labarinsa wani malamin ya ce mutumin nan danginsa suka ce bai kamata ya zauna ba aure ba aka je aka zaɓo masa wacce ake ganin a ƙabilarsu a zagayen da yake babu wacce ta kai ta kyau ta hankali da tunani da fasaha da ilimi da waye aka ce in ba shi ba wanda ya kamata ya aure wannan aka aura masa da za a yi auren kuɗaɗen da aka kashe miliyoyin da aka kashe a gurin Allah ne ya saka gidan da aka gina sabo fil ita za ta fara shiga bayan an kawo amarya a daren da aka kawo amaryar da kan wayoyi ko ina a gidan ga amarya an kawo yana zaune a bugu waya nan shi bai masa an kawo amarya ta yi magana da ya aje wannan sai kuma wata waya daga Bangkok daga ina ne daga Thailand daga ya fita nan daga nan ya koma can karanta yadda za ta yi sai ta je ta tsinke wayoyin kana yin haka ya farga ta tsinke masa wayoyi ya ce ai ita ce za ta yi masa haka to ya sake ta nan take sake ta duk kuɗin da aka kashe da bishashar da aka yi kwanaki aka yi ana kuna an kashe miliyoyi ita ya sake ta to ai shi wannan maganar tara maganar dukiya din nan meye za ba abin da za a daidaita da wannan ai kuna ganin a cikin masu kudin mu akwai wanda ba za su iya zama da mata ba ba su da lokacin matan aure to wani zai bi halal din ya zama haka shi ma yana daga cikin hirsi da manzo Allah yake magana kamar yadda Ibn Rajab yake faɗa haka nan ya kasance kuma mafi muni ya zamana baya maganar halal ko haram shi a gunsa alhalalu ma halla fi yadi والحرام ما حرم منه abin da ya sauko kan hannunsa kawai shine halal halal fi yadi fa huwa halal abinda kuma hurima minhu aka hana shi to shine haram to wannan shi yafi muni haka nan neman wajen shugabanci shi ma akwai wanda zai bi wasa'il mubah akwai kuma wanda zai hada da wasa'il muharrama akwai wanda zai bi hanyar da take tana da kyau an halatta ba laifi amma akwai wanda kuma zai bi wasa'il muharrama amma dukkaninsu hanyar da suka bi na kwadayin shugabanci zai bata musu addininsu fiye da yadda waɗannan kirkici guda biyu za su yi barna a garken dabbobi da daddare a lokacin da makiyayensu ba su nan فبين صلى الله عليه وسلم ان الحرص على المال منذ الله ياي بيانين cewa kwadayi na tara dukiya wa sharafi da daukaka fi ifsadid dini yayi bayanin cewa wannan kwadayi wajen ya bata addini la yanqusu an ifsadiz zibaini alja'ain lizariyati zaribati ghanam ba zai kasa barnar da kirkici guda biyu masu jin yunwa za su yi idan aka jefa su cikin garken kananan dabbobi ba wa zalika bayyinun wannan ko abu ne wanda yake karara ga duk mai hankali in yi tunani zai ga haka ne fa inna ad-din as-salim la yakunu fi hadha al-hirs addini wanda yake lafiyayyen addini ba zai hadu da irin wannan mugun kwadayi ba to sai mu tsaya anan domin magana da Ibn Taymiyyah zai ci gaba ƙarin bayani ne akan wannan hadisi da yadda zuciyar da ta ɗanɗani zamantowar ta baiwa ga Allah ta ɗanɗani soyayyar Ubangiji to zai zama babu wani abin da za ta so kuma sama da Ubangiji babu wani abin da za ta gabatar akan soyayyar da take wa Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wani yana tambayar maganganun irin su Ibn Arabi sufi waɗannan maganganu nasu a ina za a same su kamar maganar sa ta cewa waɗanda suka bauta wa ɗan maraƙi Allah suka bauta wa ko kuma Fir'auna da yake ana rabbukumul a'la ba bai kafirta ba ina za a littafin sa fususul hikam yana da littafin fususul hikam a ciki yayi ta maganar irin waɗannan kuma kana so ka ga littafin da yake maganar matakai yadda za ka kai matakin da ba ibada za ta sauka da kanka littafin sa al-futuhatul makkiyya wani ƙaton littafi ne amma duk barna ce al-futuhatul makkiyya na ibn arabi al-makki haka nan wani ya ce to waɗansu 'yan siyasa idan ka ce kun yi aiki kuna ta faɗa ba kwa tsoron riya sai su ce an ba mu amanar dukiyar al'umma don haka muke bayanin yadda muka kashe ta kalimatu haqqin urida biha al-batil bayan an cinye dukiyar al'umma din kuma sai zo ana bayani an yi sama da fadi da dukiyar al'umma kuma a zo a ce wai amana aka ba mu muke bayani ai wani lokaci al-fi'lu ablagu min al-qawl ka zo ka yi aikin kai kafin ka ce komai mutane za su yi maganar ba su buƙatar kai bayani daga zarar ka shimfiɗa aiki ba sai ka yi bayani ba shi aikin zai yi bayani mutane sun san me kai amma ba ka yi musu ba kuma suna jin ka a rediyo kana caka musu kuma ka ce wai dukiya aka baka ka zo kana bayani ka ci amanar su kuma ka zo kana musu ƙarya akwai abin da yafi wannan muni inda dukiyar al'umma ana musu aiki da ita da rayuwar al'umma ta canza wallahi duk inda ka je kasashen da suke da arzikin man fetur ba mun mu Afirka ba kuma kamar Najeriya ba baka buƙatar a gaya maka wannan ƙasar tana da arzikin man fetur kana ta ga jirgi zaka fara ganewa kafin ma jirgi ya sauka ka leko zaka san kai wannan ƙasa akwai arziki ba buƙatar ma sai sun ba bayani cewa muna da arziki muna aiki daga jirgi za ka gani. Amma kana dosowa Najeriya sai kai ta ganin kamar ka zo wani garin da aka yi gobara, kamar an yi gobara, kaga wani ya yi can a guje, wani ya bi nan a guje, mutane an agigice. Wannan ba buƙatar sai kawo mutane bayani wai an baka dukiyar al'umma ka abin nan, sai ka zo unguwa ka ga diddatti duk kazamar unguwa kwata mai babu kyakkyawar hanya ga bola ko ina, wani can ya je ya yi wani ƙanƙareren gidansa shi kadai, wai tsohon ciyaman ne shi kadai a unguwar, turan unguwa duk gasu nan, wai kuma shi ne zai fito ya ce wai ai bayani yake wa mutane. Bayanin me? Ka zo ma titi, ka zo mutane ka ce ai nan ya kamata ai titi, titin da ba za a kashe wani, ka zo ka sa kwangilan miliyoyi ka yi shi da mutane ana tafiya lafiya lafiya, titin an shekara ɗaya wani ma baya shekara duk ya farfashe ya yi rami, ana ta faɗuwa ana hatsari, mutane su gwammace ina ma baka yi shi ba, kuma kai ne za ka zo ka ce wa kana bayani wai kai wa mutane aiki, ba buƙatar bayani, da zarar ka yi mutane za su gani. Yanzu ka zo ka yi makaranta a unguwanmu tana ba da ilimi ga 'yan talakawa, sai kuma ka zo ka yi mun bayani cewa na yi muku makaranta, ai ga ta nan na gani, ba buƙatar sai ka fito kana faɗa. Kuma in ba irin ƙasashenmu ba, ina ne haƙƙin talaka ne, amma sai ya shiga rediyo yana roƙo yana magiya, a dube mu da idan rahama, a dube hanyar nan ta fita, a dube mu da idan tausaya mana, kuma kuɗin da aka ware aka ce a yi masa wannan aikin ne, kuma in an yi gobe kuma ya dawo yana godiya an taimaka mana, Allah an yi mana kaza, kamar wanda ya fitar daga kuɗinsa ko kuɗin gadansu ya yi maka aiki, sai ka zo kuma ka gode. Da jahilcin mutane da ba su san haƙƙinsu ba, abin da yake haƙƙinku ku je ku yi bayani waye wanda haƙƙin nan ya rate da shi, akwai abu kaza fa yana faruwa a je a gyara, ba wai a dube ku da idan rahama ba, waye ba da wani idan rahama, wannan dukiyar da take hannunsa ita ce rahamar da zai muku aiki da ita. Ba maganar wai bayani muke an ba mu kuɗin wai yadda muka kashe, sai kun kashe za a san kun kashe, kana sauka inda suke da arziki kana ganin aikin da aka yi ka san an yi wani abun ma. Su yanzu shugabannin da na kasashen Laraba din irin su Saudiya su Kuwait su wayi sarakunan nan, ai ba sa sata kuɗi ba, suna sata kuɗi, duk wani wanda yake dan sarauta dan gidan sarauta yana da budget dinsa a dukiyar gwamnatin ake yi. To amma in an kasa uku suka ce ga namu ga na ƴaƴanmu da matanmu, za su ce ku kuma sauran ƴan ƙasa ga naku, mu ko nan gaba ɗaya ake wawashewa, babu wani a kasa ma da wallahi da za su kasa su ɗau kashi biyu su yi aiki da kashi ɗaya sai an ga tasirinsa, amma gaba ɗaya ake handimewa. Su matan ƙasashen duk ana sata, har Turai ɗin nan da kake jin demokuraɗiyya duk ana sata, amma ba za a sace duka ba, mu ko sai a sace duka. Kaga gwamnati ta wai ta sauka kakkab ba, bata bar komai ba sai bashi, sun cinye na cikin asusun sannan sun ciyo bashi sun cinye sun tafi su. Wani ya ce a zamanin nan namu da shugabanni ba abin da ya dame su sai dai su yi zalunci, shin ya kamata in nemi shugabanci idan wato mutum ya nemi shugabanci idan ya san shi zai adalci? To ai ba kai zaka tsarka kai ba annabi bane, kowa da yake fitowa yana neman shugabanci ba ya cewa zalunci zan yi, duk wanda zai zo ya campaign zai soki na bayan sa shi kuma ya ce in ya hau sai an ga abubuwa sun canza, kowa sai ya ji daɗi kaza kaza, kowa ga yake faɗa, kai ma in ka zo ba za ku bambance ka da waɗancan ba. Annabi Yusuf da yace ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun 'ali, annabi ne muayyadun min Allah, ba laifi idan a gari aka lalace kai ɗaya ne, kamar yadda manzo Allah yake cewa har zai zama ana cewa in an dauki amana ana cewa inna fi bani fulan rajulan aminan, ai kuwa a gari kaza local gambin kaza akwai ko wani mutum mai amana, alamar tashin kiyama kenan da manzo Allah yake, akwai ko wani mutum mai amana, a je a binciko wannan mai amana a yi ta masa magiya ana roƙonsa ka karɓi abin nan, to a lokacin da ake ta ya ta'ayyanu alai jama'a suka ce lalle shi an amince masa to ya wajaba shi ya karba amma kai ka fito kana tsarkake kanka kana cewa kai amini ne kai ba za ka ci ba kai kaza kai kaza kai kaza maratibul qadar wani yana tambaya a gaya masa maratibul qadar kamar yadda muka taɓa faɗa ilmullahi sabit Allah ya san abu tun kafin ya wakana wannan shine mataki na farko mataki na biyu rubuta abin da ubangiji yayi kafin ya halicci sama da ƙasa alawul mahfuz shine mataki na uku wanda shine faruwar abin Allah ya so faruwarsa shine mataki na uku duk kaddara haka take mataki na farko ilmullahi sabiq wanda wannan matakin duk wanda ya karyata shi ya kafarta lokacin da muka yi maganar alqadariya da Ibn Abbas yake cewa ku je ku yi husuma da su akan ilmullah Allah ya san abu zai faru ko ba sani ba fa in aqarru bihi qusimu in sun yadda ya sani to wannan ita ce mataki na farko na koli na kaddara in sun yadda da wannan qusimu to shikenan an kure su wa in jahadu bihi kafaru in kuma sun ce ba su yadda ba to sun kafirta azumin wannan watan na Rajab babu wani azumi na musamman da shari'a ta zo da shi da ake yi a wannan watan na Rajab ba zo na ce maimanta na ce Juma'a da Asira ko watan Rajab baya daga cikin watan da sunna ta zo a azumce shi in mutum yana azumi a yamul bayt a kowane wata sai ya azumci waɗannan kwanaki to shikenan 13 14 15 ya saba azumta su duk wata sai ya azumce su to shikenan ba keɓance watan yayi da azumi ba ko irin azumin litinin da alhamis watan ya zo ya ci gaba da yin azuminsa ba komai dama yana azumta su bai keɓe watan da wani azumi ba amma wanda ba azumin yake ba sai watan ya zo ya keɓance shi da wani azumi ko ya keɓance shi da wata sallah wata ake ce mata salatul raga'ibi sallah ce ta bid'a lokacin Izzuddin ibn Abdussalam ya yaki a kanta wajen ya hana mutane wannan sallar saboda ya samu a Sham irinsu Ibn Salah daga shi malami ne amma ya samu ana yi kuma sai ya ƙi magana sai yake zuwa ana yi da shi har lokacin da Izzuddin ibn Abdussalam ya zo ya yi huduba ya yi shela ya ce wannan bid'a ce a daina Ibn Salah sai ya samu kan cikin kunci gashi malami ya bai faɗa ba tun da ga wani malami ya zo yana faɗa har suka yi littafai akan wannan Izzuddin yana cewa bid'a ce hadisin da'ifi ne mawdu'i ne hadisin ƙarya ne bara gurbi ɗan jabu Ibn Salah ya ce ya yadda hadisin bai inganta ba saboda malamin hadisi ne ba zai inkari wannan ya ce baya ja to amma mutanen nan sun saba da yin bid'o'i in baka bar su sun yi bid'a mai dan asali ba sallolin nan sai su je su yi wacce ba ta da ma asali to kaga wannan ba uzuri bane irin lahjar da Ibn Salah yake magana da ita shi a littafin sa kenan shi kuma Izzuddin ibn Abdussalam yana gaya masa cewa kai dai ka samu kanka cikin wani maiwayacin hali kana yi da su yanzu ba za ka iya fitowa ka ce ba daidai bane sai dan me da kake yi tare da mu baka hana mu ba to kake kokarin dai yadda za ka tsabe kanka kai ba za ka iya cewa tana da asali ba kai kuma ba za ka iya dinawa ba wannan sharrin bid'a kenan idan mutum ya taso cikin ta kuma bai yaki zuciyarsa ba sai ga ya kasa dinawa musamman malami wasu na hujja a cikin bid'o'insu da hadisin man sanna fi islami sunnatan hasana wannan ai mun taba yin bayanin sa da tsawo anan majalisin wani kuma yace a gaya masa suwa yan tabligh ko kuma yaya yan tabligh suke yan tabligh asali wanda ya fara kirkiro abin mutumin Pakistan shi ya fara din nan man cikakken sunansa ina jin Zakariya al-Kandahlawi da sun abin nan karshen sunan shi ya fara kirkiro ita wannan kungiya ya kafa ta su kuma za su yawo ne su yi ta tablighi don sun ce manzo Allah ya ce ballighu anni walau aya ku isar da aya ko da aya ɗaya ce a madadina. Saboda haka suke ganin kowane musulmi, ai babu musulmin da bai san ko aya ɗaya ba. To da kowane musulmi ya kamata ya zama ɗan tablighi. To matsalar su sai ya zama na kungiyar da yake ɗan bid'a ne a asasa ta ba Ahlus Sunna ba. Sai kuma ya ƙara mata bid'ar ta ita kanta ta tablighin tana da nata bid'o'in. Shi da ba ɗan bid'a ne. Kuma sai ya ƙara wa ita tablighin wasu bid'o'i. Za a yi khuruj, shi kansa khuruj din yana da kwanaki. Kwana 40 saboda wai aka Annabi Musa ya fita 40 laila. Saboda haka khurujin kwana 40 za a yi. Sannan a khurujin nan aka ya sanya wa mabiyansa wasu tsauraran mata. Za a tafi cikin wani yanayi, ba a ci abu mai kyau, ba a shan mai kyau, ba a kwanciya guri mai kyau, inda za a hau mota a ƙi hawa mota a tafi a ƙasa. Din me ya wahala wannan? Me ya ja wannan wahala? Ba buƙata, inda za a hau mota ku hau mota ku tafi. A ƙasa a tafi. A ci gurasa da mai, ba za a ci abinci kirki ba. Ga su kuma masu kuɗi ne, wasu manyan likitoci ne, wasu injiniyoyi ne, wasu a Turai suke aiki, amma suka kallafa kansu irin wannan rayuwar mai wahala. Sannan kuma in aka je inda aka ga ana barna, to kaska hana munkari, su agunsu al'amuru bil ma'ruf, amma banda annahi wa anil munkar. Al'amuru bil ma'ruf wai shi nahi wa anil munkar tunzura mutane yake, ba za su saurare ka ba. Amma al'amuru bil ma'ruf wannan ai kowa ya da ma'ruf, ma'ruf ne. A munkari ne ake rigima. To kan mu hana munkari. To haka in yazo ku ana shagali, ana rawa, ana waka, sai su shiga ai rawar da su ai wakar. Wai in lokacin sallah sai ce to muje mu sallah. To wai kuna tare ba za a ji nauyi ba, sai ce to a za a yi sallah tunda dai. Wai anan kare bace su, ka sa su sallah. Yawwa. To wai yau da gobe sai ka iya hana su ma kidan a hankali. Amma haka kace su daina. To kaga ai shi musulunci ba haka yazo ba. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Haka Allah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Haka abubuwan suke zuwa biyu. Ba ya'muruna bil ma'ruf wa amuru bil 'urf wa nahaa 'anil munkar. Haka suke zuwa tare. Amma ka dau bangare daya kabar daya tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ka dau duka ko ka bar duka, amma ka ce ba za a yi annahi wa anil munkar ba. Duk abinda ka zo in ka samu yan giya suna shan giya, ka zauna cikin su, kakka hana su shan giya. To yana daga cikin miyagun usul nasu. Sannan su kuma ilimi ba su bashi muhimmanci ba, su suna ga wai imani shi ya isa, tunda an ce walau aya. To me sai ka tsaya kai ta karatu kawai, mu fita mana walau aya. Aka ce kai yanzu baka san aya ɗaya ba, na sani kai ma baka sani ba. To ku zo mu ci. Shi yasa duk inda suka je sai ka ga dan tabligh, wato kullun abin nan motsar su ba ta wuyar cika da fasinjoji, saboda arha kowa yanzu zai iya zama mai tablighi. To a gaskiya suna da abubuwa daban-daban a tayo, a cikinsu akwai masu kyakkyawan niyya da kyakkyawan nufi, suna kokarin dai su isar da musulunci ta hanyar da su suke ga ta dace. Allah ya ba su lada akan niyyarsu, amma akwai kurakurai. Kana ɗalibinka, kana tsakiyar karatu, kawai ɗan tablighi ya daka kai Lagos da kai, ka bar makaranta ka tafi tablighi. Kai ba kai tsaya karatu ba, me za ka ballaga? Ka tsaya kai karatu sai ka karantar. Wani ma'aikaci ne sai ya bar ofishinsa ya tafi tablighi, wannan amana ce a kansa, amma wai ya tafi tablighi. Wani ma da ya fita tablighi ana cewa ai yana can a Tora Bora ana tilgonza yaƙi da shi, ashe shi yana baki sai yana tablighi. To dan tablighi da bai hana a yi munka ya zai je Tora Bora? Ka sa ai ba zai yi ba. Da ƙarshe har ana ta ƙoƙarin ma a yi zaman makokinsa, saboda an ce an a Tora Bora da ana jin yana can cikin duwatsun Afghanistan. Sai daga ba aka ce ashe yana Pakistan yana tablighi. Wani kuma ya ce me zai hana a sa musu littafan 'yan bid'a, saboda a san sharrin da yake. Ai ba buƙata. Ai ka san gaskiya ba laifi ka san sharrin, amma kan ka maida shi kuma shi ne karatunka. Yanzu a ce kawai mu buɗe darasin jawahirul ma'ani, yadda shi yake ba da shawara, kawai mu buɗe darasin jawahirul ma'ani. Ai kai mai karatu da kayi karatu ka san gaskiya, sai ka kuma ƙoƙarin sanin waɗanda suke cikin abin yaya za ka sanar da su abin nan fa in an ba ku a lullube fa ga fa abin da yake ciki ana nuna muku konsan kuna san wani abu ne mai kyalekyali mai kyau amma can ciki tsutsa ce wari yake sai ka gaya musu to kun ga a cikin wannan dariƙar da ake cewa ku shiga a ciki fa ne aka ce kaza shehin dariƙar ya ce kaza ya ce kaza Allah ya ce eh ya ce ga littafi to in ne Allah wanda Allah ya nemi shi da ya je gurin shehi ci to shehi ni ga fa littafin an ce kuma shi shehi babba shi ya faɗa to daga nan zai kore ka to da ya kore kai ka samu yanci sai ka zo masallaci a yi ta karatu da kai Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.